بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu damar tarewa a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na Litinin 25 ga watan Rajab, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445, wanda yau majalisi ne na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Muna cikin suratul Baqara, inda muka tsaya aya ta 228. A yau, da ikon Allah da yarda shi da amincewarsa, za mu tashi aya ta 229. Mi Allah ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
الله مدوكاكين سركي يتشي الطلاق مرتان، سكي واندا متنكي دا دامي يميدو دا ما تسا اتشكي مرتان سوبيوني كوي. انا فاتا مغاني كينا سكين دا اكبا متن دامي يميدو ما تشي اتشكي سكي بيوني. دان كي سكي نفرقو matukan matakka bata kammala idda ba, kana da damar ka dawo da ita a cikin isma ta aurenka. Ina fata mun gane. Bayan haka, idan ka koma sakinta har yau sai kasance bata yi da idda ba, kana da damar ka dawo da ita. Shin kuma ta yi da idda ne, to wannan lokacin baka da damar ka dawo da ita, amma kana da damar ka dada aurenta ta hanyar sabanta aure bayan ka bada sadaki. Shine at-talaqu marratan, sakin da kake da damar ka maido matarka a ciki ka dada aurenta ko ka dawo da ita. Marratani su biyu ne. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Fa imsakum bi ma'ruf, a wannan lokacin in ka ga damar dawo da ita, fa imsakum bi ma'ruf, to sai ka rike ta ka dawo da ita bi ma'ruf, gwalgwadan abinda shari'a ta tsara. Ka kyautata alaƙarka da ita wurin zamantakewa ta aure. Ina fatan mun gane. Duk wani abin da shine yasa musabbabin rabuwarku, sai ai kokarin gyara shi, a dawo a kyautata zama da alaƙa tsakankaninku. Aw tasrihun bi ihsan, ko kuma idan ka ga dama sai ka barta hatta kammala iddarta daga baya sai ka saki. Ina fata mun gane. Kenan ko ka dawo da ita in kana da nufin kyautata zaman aure tsakaninka da ita, ko kuma ka sake ta idan kaga rayuwarka ba ta san zama tare da ita. Ina fata mun gane. Imam Abu Dawud ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga Abdullah dan Abbas yake cewa wat talaqu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktuna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna har zuwa karshen aya wa dhalika anna ar-rajula kana idha talaqa imra'atahu fa huwa ahaqqu bi raj'atiha wa in talaqaha thalathan fa nusikha dhalika fa qala at-talaqu marratan. Wannan riwaya ta Abdullah dan Abbas yace su mata da aka sake su alƙashin fada Allah madaukakin sarki da yace wannan mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, matan da aka sake su bayan an riga an yi dukuni da su za su jira, za su yi zaman jira thalathata quru har zuwa jini uku ko kuma sarki uku kamar yadda malamai suka yi sabani. Ya zuwa ƙarshen aya sai ya ce hakan ya kasance namiji idan ya saki matarsa to shike da damar dawowa da ita koda ko ya sake ta saki uku, wannan ada kenan. Sai ya saki ta sama da saki uku, hudu, biyar, shidda, saki barkatai, sannan daga baya kuma in ya ga dama ya dawo da ita. To sai Allah ya kayyade abin ya shafe wancan hukuncin da wannan aya at-talaqu marratan, sakin da mutum ke da dama ya dawo da matarsa a ciki saki biyu ne kawai. Ina fata mun gane. Idan ka dada wani saki bayan saki biyu, yanzu wannan lokacin ba ka da dama ka dawo da matarka a cikin ismarka sai in ta dada a wurin wani mutumin kyakkyawan arme, sannan daga bayan ka ga dama kana iya kawure ta. Abdullahi dan Abbas ya ce idan mutum ya saki matarsa saki biyu to ya ji tsoron Allah a cikin sakin na uku, ko ya dawo da ita ya rike ta da kyakkyawar kulawa ya dada da zaman shi tsakanin shi da ita, ko kuma ya sake ta yana mai sakin ta saki mai kyau ba tare da zalunta ta bakocin wani haƙƙi daga cikin haƙoƙinta. Haka ya kamata mutum ya yi, kaga shi da zama da ita, kaga tahiyyar ka da kai da ita ba ta yiwuwa, raini ya shiga tsakankaninku, ba wanda ya iya biya haƙƙin wani, to ka sake ta. Kuma idan za ka sakin ta kada ka musguna mata, kada ka musanta mata, ka mata saki mai kyau ba tare da aibatawa ba ko zagi ko abin da ke kama da haka. Ina fata mun gane. Wannan shine abin nihi kenan. Namiji yana da zabi idan ya saki matar shi saki daya ko saki biyu matukar tana cikin iddata bata kammala ba, yana da ikon ya dawo da ita ya gyara zaman shi tsakankanin shi da ita. In kuma bai so hakan ba sai ya sake ta ya kyale ta ta tafi abinta. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. اللاتي ولا يحل لكم بحلت بأغريك كوما ذا جماتا أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا مما آتيتموهن شيئا كتي ذاك كربا دق أبندك كباس نكو إيه كوما نوان بداتي إذا ما جبت مكما كقدام السكين تا to ka sake ta ba tare da ka karbi wani abu daga cikin abin da ka bada cikin hidindimin aurenta ba, la sadaki la wani abu, illa an ya khafa alla yuqima hududallah, sai lokacin da suka ji tsoron ba za su iya kiyaye dokokin Allah ba. To idan ya kasance ba za su iya kiyaye dokokin Allah ba a zamantakewar su ta aure, namijin ya san ba zai iya biya haƙƙin maccen ba, zai zalunce ta ne, ba zai iya kiyaye dokokin Allah ba wurin zamantakewar shi tsakanin shi da ita, ko kuma matar ta fuskanci cewa ba za ta iya kiyaye dokokin da Allah ya aza mata ba ta bangaren mijinta ba, to a wannan lokacin ba su da laifi su biyun duka ta hanyar maccen ta fanshi kanta. Babu laifi ita ta ba da wani abun da za ta fansa kanta auren ya lalace, shi ma baya da laifi lokacin da ya karba idan ta nemi ta fanshi kanta. Ina fata mun gane. Shine ma'anar wannan aya kenan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Bai halatta ba ku ce za ku karbi wani abu bayan kun saki matanku daga cikin abin da kuka ba su na sadaki sai fa idan kuna jin tsoron ba za ku iya kiyaye dokokin Allah. Wasu malamai suka ce magana ana wajihantar da ita ne zuwa ga masu hukunci. Ko masu hukunci idan kuka fuskanci waɗannan ma'auratan a zamantakewar su ba za su iya kiyaye dokokin Allah ba, to a wannan lokacin babu laifi a yarda mace ta fanshi kanta a wurin mijinta, ta iya ba shi kuɗi ya karɓa, in tabbada ba ta yi laifi ba a shar'ance, in shi kuma ya karɓa bai yi laifi ba a shar'ance. Ina fata mun gane. Shi yasa Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce bai halatta ba a gare ku ku ce za ku kuntata ma matanku ku ba su wahala ta zamantakewa ba dan komi ba, dan ku yi kokarin karɓe abin da kuka ba su na sadaki, ka muzanta mata, ka kuntata mata, ka hana ta jin daɗi da sakewa a cikin gidanta, ta kuntata har ta nemi da kanta ta fanshi kanta, hakan bai dace ba. Ina fata an gane. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul nisa wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'd ma atitumuhun illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana, bai dace ba ku kuntata ma mata dan ku tahid da wani bangare na abin da kuka ba su na sanaki, hakan haramun ne bai kamata. Sai fa in mace ta ga dama bayan ka aure ta tace za ta maida maka sadakinka ko wani bangare na sadakinka, wannan ba laifi bane ba, saboda Allah madaukakin sarki ya ce fa in tubna lakum an shay'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. To amma idan ya zamanto zamanin ya kiya an kangare majuna tsakankanin mijin da matar, shi mijin baya buƙatar ta wannan lokacin, ita kuma matar ba za ta iya kiyaye haƙoƙin mijinta ba, ba ta san shi a wannan lokacin zaman su ya lalace, to babu laifi a wannan lokacin ta iya fansar kanta ta hanyar ba da wani abu na dukiya daga cikin sadakin da ba ta, ko dukan shi ko wani kaso daga ciki don ta yi ƙoƙarin fansar kanta. To amma idan ya kasance babu wani sababi, haka ne lafiya lau take son mijinta ya sake ta, wannan abun bai dace ba, haramun ne da zai iya jawo mata fushin Allah da azabar Allah. Amma in akwai sababi da ya sa haka, matsala ta gitto, abi ya kici ya kicin yewa, ko shi kanshi ya samu wata matsalar da ba za ta iya zama da shi ba, kuma mahangar shari'a haka ne tana da haƙƙin ta ki zama da shi, to wannan lokacin ta iya tafanshi kanta, kuma babu laifi tafanshi kanta in ya karɓa aurensu ya lalace. Amma haka kawai dan ra'ayi da bin san rai ba tare da wani sababi da shari'a take nura da shi ba, mace ta ce za ta kangare ma mijinta kawai ya sake ta, wannan bai dace ba, haramun. Shi yasa Imam Ahmad ya fitar da hadisi da Imam Tirmidhi da sanadi mai kyau an Thauban anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, yace ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba's fa haramun alaiha ra'ihatul janna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk macen da ta nemi mijinta ya sake ta ba tare da wani laifi ba ko wani abin da zai sa ya sake ta a shar'ance, to haramun ne a gare ta ta ji kamshin gidan aljanna. Haka Abu Nu'aym ya fitar da hadisi a cikin Hilya da sanadi mai kyau an Abdullahi bin Mas'ud daga Abdullahi dan Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, yace al-mukhtali'at wal-mutabarrijat hunna al-munafiqat, lalle matan da suke kokarin su rabu da auren su ba tare da sababin da zai sa su rabu da auren su ba, da matan da suke fita irin wadda bata dace ba, ba su kiyaye tsarecin jikin su, za su fita mutabarrijat su cabka ado da makamantan haka su fita, annabi ya ce to waɗannan su ne munafikai. Allah ya kishe mu kuma Allah ya kare. Allah ya ce fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fi maftadat bi tilka hudud Allah fala ta'taduha wa man yata'adda hudud Allah fa ulaika humu adh-dhalimun. Allah ya ce fa in khiftum alla yuqima hudud Allah, idan kuka ji tsoro tsakanin mijin da mata, ko kuma kai alƙali da mai zartar da hukunci ka ji tsoron cewa alla yuqima hudud Allah, idan suka zauna tsakankanin su ba za su kiyaye dokokin Allah ba na abin da ya shafi auren su fala junaha alaihi ma fi maftarat bi to a wannan lokacin ba su da laifi tsakanin mijin da mata cikin abin da mata ta yi na kokarin fansa kanta ba ta yi laifi ba ta ba shi wani abu bai yi laifi ba idan ya karbi wannan abu tilka hududullah Allah ce waɗannan su ne dokokin Allah fala ta'taduha kada ku ce za ku keta dokokin Allah wa man yata'adda hududallah duk wanda ya kokarin keta dokokin Allah fa ulaikahumuz zalimun to waɗannan su ne wanda yake azzalimai kiyaye dokokin Allah shine mace ta ba mijinta haƙƙin shi fa duk abinda Allah ya dora ma mace na kiyaye haƙƙin mijinta ta yi ƙoƙarin sabke wannan haƙƙin shi ma miji duk abinda Allah ya aza masa na yawunin matarsa wanda yake haƙƙi ne a kansa akan bangaren matarsa shi ma ya yi ƙoƙarin kiyayewa sune hududullah fa in khiftum alla yuqima hududullah idan kuka ji tsoron ba za su kiyaye wannan haƙoƙin ba mace ba za ta kiyaye haƙoƙin da Allah ya aza mata ta bangaren miji haka miji ma ba zai iya kiyaye dokoki da haƙƙin da Allah ya dora mishi ba ta bangaren matar shi to Abdullahi dan Abbas da Imamu Malik da Anas ai Imamu Malik da jumhurin fuqaha da kuma al-Hasan ibn Abi al-Hasan suka ce to a wannan lokacin sun iya sarau mace ta nemi fansa kanta idan mace ta ce ma mijinta wallahi bazan iya kiyaye maka duk wani al'amarin ka ba bazan iya yin wankan janaba ba saboda kai bi ma'ana kenan baza ta yarda ya kusance ta ba bazan iya barrantar da kai ba akan rantsuwar da kai duk abin da yace wallahi kar ta kuskura ta yi sai ta yi to a wannan lokacin ya halatta su yi hulɗa tsakanin su ta yi ƙoƙarin fassan kanta dan su rabu armansu ya lalace ina fata mun gane Imamu Ata ibn Abi Rabah yace ya halatta mace ta fansi kanta shi kuma namiji ya karbi kuɗi lokacin da mace take ganin cewa tana kyaman mijinta ba ta san shi ba ta kauna shi ana kai irin wannan matakin tsakanin ma'aurata mace ta ga cewa yanzu kawai ba ta san shi ba ta kauna shi ya fita ranta saboda wasu halaye da kuma abin da ke faruwa tsakankanin su to idan ya kai wanga halin to babu laifi mace ta fanshi kanta a raba armi ya lalace tsakankanin su إمام البخاري يفتد ده حديثي ده عبد الله بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله مات ثابت بن قيس تزور من زعل إرادة من شاء الله سبت أجريش فقالت يا رسول الله تجي يا مأيكين الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ثابت بن قيس بمعنى مجنتا bana ganin wani abun zargi ta bangaren sa bangaren halayen sa na gari ko kuma abin da ya shafi addinin sa bangaren hali mutunin kwarai ne haka bangaren addini mutunin kwarai ne walakinni la utiquhu sai dai ni a yanzu gaskiya bana bukatar sa bana son sa saboda wani sababi da kuma ya bata damar ta ki auren nasa ta fasa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah tsira da mun ci Allah su tabbata a gare shi yace da ita ataruddina alaihi hadiqata to yanzu zaki maida mishi gonaki ko garkashi da ya baki a matsayin sadakin ki qalat na'am sai ta ce eh zan maida masa kenan kaga babu laifi mace ta fanshi kanta lokacin da zaman aure ya gagara haka ibnu majah ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau min hadisi ikrima an ibn abbas daga abdullahi dan abbas anna jamilata binta salul lalle wata mata da ake ce mata jamila iyas salul atatin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta je wurin manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi fa qalat tace wallahi ma u'ibu ala thabitin fi dinin wala khuluqin tace wallahi ya ma'aikin Allah bana zargin thabit mijin take fi dinin, ta bangaren addininsa mutumin kware ne, wala khuluqin, haka ta bangaren dabi'unsa mutumin kware ne, walakinni akrahu al-kufra fil islam, sai dai ni ina kyamar kafirci a cikin musulunci, ina ga bazan iya kiyaye haƙoƙinsa, bazan iya masa biyayya, bazan iya gode masa ba akan abubuwan da yake min na ni'ima aure, ina tsoron kafirci a cikin musulunci. La utiquhu bughdan, bana san shi kyamar sa nake. Fa qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzo Allah tsira da mun ci Allah subhanahu wa ta'ala yace da ita, ataruddina alaihi hadiqata, to zaki mai da masa garkarsa da ya baki? Qalat na'am, sai ta ce eh za na mai da masa. Fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an ya'khudha minha hadiqatahu wa la yastat, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fure sa ya karbi garkarsa idan ta basa, wa la yastat, kai dada akan haka, kene karbi sadakin sa armi ya mutu sakan kanus. Ina fata mun gane. Allah ya ce fa in tallaqaha, idan miji ya saki matar shi, fala yahillu lahu min ba'du hatta fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayr, fa in tallaqaha, idan ya saki ta bayan saki biyu kenan, ya mata saki biyu da suka gabata, tunda Allah ya ce wa ya can at-talaqu marratan, fa in tallaqaha, idan ya dada sakin ta saki na uku kenan, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayr, to bata halatta a gare sa ba bayan wannan sakin da ya mata har sai ta auri wani miji na daban wanda ba shi ba. Idan mutanen da ya mamata saki uku, to ba zai dawo da ita ba. Ina fata mun gane. Baya da dama ya dawo da ita, arme ya lalace ya kare tsakankanin shi da ita, sai in bayan ta auri wani, to a bayan nan in ya ga dama zai aure ta. Shine Allah ya ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, fa in tallaqaha, idan mijin can na biyu ya aure ta kuma ya sake ta, fala junaha alayhi ma an yataraja'a, babu laifi tsakankanin ma'auratan na farko, mijinta na farko kenan, an yataraja'a, su ce za su koma su yi aure tsakankanin su, in zanna an yuqima hududallah, idan suka zaci cewa idan suka yi auren za su kiyaye haƙoƙin ko za su kiyaye shari'ar Allah madaukakin sarki. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun, waɗannan su ne iyakokin Allah madaukakin sarki da yake bayyana su ga mutanen da yake masana ne, mutanen da suke da sani. Imam Ahmad ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau, an Anas bin Malik, daga Anas dan Malik, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, su'ila an rajulin kanat tahtahum ra'a fatallaqaha thalatha, an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutunan da yana da matarsa sai mata saki uku, fatazawwajat ba'dahu rajula, bayan ya sake ta saki uku sai ta auri wani mutunan na daban, fatallaqaha qabla an yadkhula biha, shi kuma wannan mutunan sai ya sake ta tun kafin ya sadu da ita, tun gabanin yayi dukuli da ita. Atuhillu li zawjiha al-awwal, shin wai ta halatta ga mijinta na farko ta koma zuwa gare shi? Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la, annabi ce a bi halatta ba ta koma, hatta yakuna al-agharu qad dhaqa min usailatiha wa dhaqat min usailatihi, ba za ta koma ba zuwa ga wancan mijinta na farko sai ya kasance wannan namijin da ta aura ya dandane ta a matsayin kusanta ta da saduwa da ita, ita ma ta kusance shi ta sadu da shi a wannan lokacin, to babu laifi in suka rabu ta koma zuwa ga mijinta na farko. Kaga wannan dalili da ke nuna cewa idan mutum ya mamata shi saki uku ɗaya bayan ɗaya, sai wani mutum ya aure ta bai kai ga saduwa da ita ba sai ya sake ta, to bai halatta ba ta koma ga wancan na farko, sai wani lokaci sai sun yi kyakkyawan auren da ya sadu da ita a cikin wannan auren, kuma aure da niyyar zama ba aure da niyya ya halatta ma wancan ita ba, to wannan lokacin in ta aure shi saduwa ta faru tsakankanin su da niyyar zama, sai kuma wani abu ya kawo lalacewa auren, babu laifi ta koma ga mijinta na farko da ya mata saki uku. Ina fata mun gane. Idan ta koma aure shi, yanzu saki nawa ya masa saura shi mijinta na farko? sabin saki ne ko yaso sai fara daga ɗaya kenan biyu har zuwa kuma uku ina fatan mun gane haka hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Aisha anna rajulan tallaqa imra'atahu thalatha wani mutum ya saki matarsa saki ɗaya ɗaya har uku fatazawwajat zawjan fatallaqaha qabla an yamassaha sai ta auri wani mutunan sai ya sake ta gabanin ya sadu da ita fasu'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atuhillu lil awwal sai aka tambaye manzo Allah tsira da mutunci Allah su tabbata gare shi shin ta halatta na farkon ya aure ta fa qala la annabi ce a'a hatta yadhuqa min usailatiha kama dhaqa hatta yadhuqa min usailatiha kama dhaqa al awwal a'a sai ya kusance ta ya sadu da ita kamar yadda wancan na farkon ya sadu da ita a wannan lokacin babu laifi ka koma zuwa ga mijinta na farko ina fatan mun gane haka Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga nana Aisha bi lafzi dakhalat imra'atu Rifa'ata al-Qurdi wata mata wani mutum da ake ce mishi Rifa'ata al-Qurdi ta shigo wurin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi Abu Bakar yana wurin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi fa qalat sai wannan macen tace ma manzo Allah inna Rifa'ata talaqani al-batta ya manzo Allah mijina Rifa'a ya sake ni saki na gaba daya bi ma'ana mata saki uku dai bayan dai jere wa inna Abdurrahman ibn Zubair tazawwaja sai kuma Abdurrahman ibn Zubair ya aure ni bayan wancan ya mini saki uku wa inna ma indahu mithlu al-hudba sai dai abinda ke wurin Abdurrahman kinnan kwatankwacin al-hudba ne al-hudba shine karshen mayafi ko zani bi ma'ana baya iya gamsar da ita ta fuska saduwa ta aure tace ai babu wani abinda ke wurin sa wanda zai iya gamsar da mata sai kwatankwacin al-hudba al-hudba shine karshen zani bi ma'ana baya da karfin mazakunta wa akhadhat hudbatan min jilbabiha sai ta rike wani bangare na jilbabikinta tana nunawa kenan kamar har tace baya da wani abu da yake da shi da zai iya biya mata bukata sai kamar wannan tana nuna karshen mayafinta ko kuma karshen jilbabinta wa Khalid ibn Sa'id ibn al-As bilbab shi kuma a wannan lokaci akwai Khalid ibn Sa'id ibn al-As yana nan bakin kofa lam yu'zan lahu ba a bashi damar shiga ba amma yana jin abin da yake fada fa qala yace ya Abubakar ya ka Abubakar ala tana hadhihi amma tajharu bihi bayna yadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin ba za ka hana wannan matar ba game da abin da take bayyana wa gaban manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi fa ma za da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tabassum annabi kuma bai dada akan komai ba sai mulmishi kawai ina fata mun gane tana ga yanga yadda mijinta na biyu yake ba iya gamsar da ita ba iya biya mata bukata ba ya da abin da gare shi sai kwatankwacin wannan tsimman Abubakar nanan shi kuma Khalid ibn Sa'id yana cin Abubakar ba bashi damar shiga ba amma yana jin abin da suke fada shin wai ba za ka yi kokarin hana wannan matar ba abinda take bayyana wa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi ba abinda ya dada akan abinda yake ji suna fada sai mulmishi kawai sallallahu alaihi wa sallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sai manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace ka annaki turidina an tarji'i ila Rifa'ata kamar ka ce ke kina so yanzu ki koma zuwa ga mijinki na farko Rifa'a shi yasa kike wannan maganganun annabi ya ce mata la hakan ba zai samu ba hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailatak ba zai samu ba babu dama ki koma zuwa ga mijinki na farko har sai lokacin da ya sadu da ke ki ma ki sadu da shi sai an yi kunci aure tsakankanin ku ina fata mun gane kaga wannan duka dan aladabtar da mutanen da suke yin saki ne tsakankanin matansu namiji yana da kishi ina fata mun gane baya san abin da ya kusanci matar shi to amma kai saki na daya ka zo kai na biyu to ana ukun sai aka ki baka dama sai wani namijin da ba kai ba ya aure ta kuma sai ya kunce aure da ita sannan daga baya ta dawo aurenka an yi hakan ne ko ka kiyaye ka tsare in ma kai sakin daya kai saki na biyu sai ka kiyaye na ukun ya zamanto kun kyautata alaka zama tsakankanin ka da ita ina fata mun gane ta yadda ba za a samu irin abin da baka so dan namiji duk yadda yake da matsala da matar shi in san rabu yana kishin ya ji wani namiji ya aure ta ina fata mun gane zaka ga baya jin dadi baya so a ci ga wani mutum na daban wanda ba shi ba ya aure ta alƙashin ayan nan kuma za mu iya fahimtar wani abu Allah madaukakin sarki ya ce aure wanda akai iya dawo da mata a cikin shi nawa ne biyu ne at-talaqu marratan shine sai malume suka ce fadar Allah cewa auren da a iya maido mata a cikin shi guda biyu ne shike nuna ashe sai an yi saki a ce daya idan aka dawo da ita kuma ya sake ta sai a ce nawa biyu haka idan aka sake dawo da ita in ya sake sai a ce nawa uku da wannan wasu malamai suka ce babu daman mutun ya gama saki adabi mai yawa ya mamata shi shi lokaci guda ina fata mun gane bai halatta ba mutun ya ce mamatar shi na sake ki saki kaza yage wani adabi saki uku saki hudu wani cewa muke ma saki 100 wannan bai dace to idan ya faɗa haka zai zartu ko ba zai zartu ba nan ma malamai sun yi samari jumhurin malamai suka ce idan mutum ya saki matar shi saki uku a zama daya ta saka ba zai dada aurenta ba sai in wani mutumin na daban ya aure ta aure mai kyau ya sake ta sannan daga baya ke da daman aurenta wasu daga cikin malamai suka ce a'a saki uku a zama guda a lafazi daya a madadin saki daya ce ina fatan mun gane ba za a zartar da shi ba a matsayin saki uku dalilin su suka ce annabi haka ya rayu a kai bayan annabi abubakar siddiq khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko bayan shudai manzo Allah shi ma a zamanin shi haka ne saki uku a lafazi daya a matsayin saki daya ce haka zamanin umar shekara biyu da yana khalifanci haka hukuncin yake daga baya umar dan khattab da ya ga cewa mutane na yawan saki suna sakaki game da abin da suna da dama su rike sai zartan musu da saki uku a lafazi ɗaya a matsayin saki uku shi yasa su malume suka ce suna nan akan tsarin sa na farko saki uku a lafazi ɗaya ko a zama ɗaya a madadin saki ɗaya ke ina fata mun gane kuma idan ka bi in ka bibi dalilai da hujjoji gaskiya za ka ga cewa malaman da suka tsaya akan cewa saki uku a lafazi ɗaya a madadin saki ɗaya ke sun fi kusa da ƙarfin hujja sama da wanda suke ganin azartar da saki uku a zama guda ina fata mun gane shi yasa irin wanga abin da dama yana faruwa sai ga mutum ya yi zafi ya saki matar shi saki uku a cikin lafazi ɗaya ko bayan ya mata saki ɗaya sai ya ce kuma ya ƙara mata saki uku a nan mazhabin malikiya da wanda suka ɗauki mazhabin jumhur sai su ce mishi saki uku ne kawai shikenan kamar da suke ta idan kewaya wurin ƴan izala akwai dama su suna da damar sa mai damar amma wa'ancan ba su da damar mai damar kashi kamar da taɓa faruwa da wani mutum yana tare da iyalin shi mata saki uku a zama guda kuma sai suka so su dawo so da ƙauna ta daɗa dawowa tsakankaninsu sai tashi yana neman fata ya je nan ya je nan duk inda ya je ya ce mishi saki uku nan shi kenan sun zama ba kai ba dawowa da ita ya je wani wurin wani malami shahararre sananne ya je wurin shi ya ce mishi ga abin da ke faruwa ni fa matata na mata saki uku yanzu ina son in dawo da ita malami ya ce mishi to mu dai a wurinmu babu hanya rebe take ba ka da damar dawo da ita amma wurin izala akwai dama wurin izala ka iya kame du da ita su suna da wannan fatawa sai ka ga wata tan maka in ta mu ce babu dama in can ne kuma ka iya mai da ta da dai je tambaya ta wancan bangaren suka ce mishi a saki uku a lafazi ɗaya a matsayin saki guda yake ka iya kame da matarka sai suka mai da matar su ya mai da matar shi aka daura aure so da dama idan na gama da shi sai in ce fa kai zaman ka na aure fa alfarma izala ce ba kai ba huta izala kana huta izala ka koma can ba ta ka tabi sai ta yana nan to wannan dai mas'ala malamai sun sabani rajihin zance gaskiya idan ka bibi dalili shine mi saki uku a zama guda a matsayin saki guda yake. Ina fata mun gane. Yawwa idan mutum yace na miki saki saki uku ko fiye da haka ko dari ma za a kilga masa ne a matsayin saki da. Kenan yana da dama ya mu da matar shi ta aure. Ina fata mun gane. Sai Allah ya ci.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
كافي وانا آية mun shi hukuncin mutanen da zai auri mata ko macen da za ta yi aure bayan an mata saki uku da nufin ta koma ga mijinta na farko ba za ta samu daman yin haka ba sai in an samu kwanciyar aure da saduwa tsakankaninta na mijin na biyu to idan ran arme ya rabu tsakankaninta da shi to a wannan lokacin tana iya ta koma ga mijinta na farko to ina hukuncin da mutum zai hada kanshi da wani ya ba sa ma wani abu ko ya sahale masa hanyoyin da zai auri matarsa da ya mata saki uku dan idan ya aure ta saki ta ta koma zuwa gare shi ko shakka babu wannan abun bai dace ba haramun ne ina fatan mun gane Imam Ahmad ya fitar da hadisi Abdullahi dan Mas'ud an Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala daga manzo Allah tsira da amince Allah sabata gare shi yace la'ana Allahu al-muhallila ولعن الله المحلل والمحلل له الله مدوكاكين سركي يا تسيني ما مي حلستا ودا وند اك حلستا شي وند اورا دنيا حلستا ما تفرقو الله يا تسيني مس البركه هكا وند اك حلتا ما شي ما الله يا تسيني مس البركه هذا بيداجي باشي هكا امام حاكم يا فتد حديثي ا cikin مستدرك ده سندي مي كيو عن عمرو بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى عمر ونمت يزور عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة يتنبيس قمد لمر ونمت نندس كما تسس أكو فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه سيطن ونمت نندس كما تسس أكو يأور ما تر باتارد حد ان كان سبس كان كانوس ليحلها لأخيه yayi haka ne kawai dan yayi kokarin halasta ta zuwa ga dan uwansa da ya sake ta saki uku hal ta hillu lil awwal yace mu Umar shin ta halatta ga wancan na farkon fa qala la Umar yace mishi a'a illa nikahu ragabatin ba abinda zai halatta mu na farko ita sai auren da aka yi da kwadin yin aure ba wai na gama kai ba da tsari kunna na'udu hadha sifahan ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma muna kirga yin haka a matsayin zina da lalata zamanin manzon Allah tsira da amince Allah sabata gare shi imana mutun ya auri mace kawai da nihin ta koma mijinta na farko da ya mata saki uku bai dace Allah madaukakin sarki yace wa idza talaqatumun nisa idan kuka saki matan ku fa balagana ajalahunna sai suka kai dab da karewa ajalin su na idda ina fata mun gane فأمسكوهن بمعروف تكون دام كداو دسو كريك إسو تهني الدشراء تبا كدا دان بلغنا نان أجلهن باوي أنا نهي إدن سك كيك أرشان إد سوبا دي إدن مچتا كيك أرشان إدن تبا كدا ما با كدا دام كداو ريت شيسا مالمي سكا چي إمام القرطبية چي مالمي سني إجماعي چيوا أبند ونن آية تكي نهي فبلغنا أجلهن shine idan suka kai dab da karewa iddas basu kammala ba amma suna kusan kammalawa a wannan lokacin fa amsikuhunna bima'ruf kun iya ku dawo da su ku rike su kamar yadda shari'a ta kore ku ku kyautata zaman ku tsakankanin ku su aw sarrihuhunna bima'ruf in ku ba ku da bukata ku dawo da su wato kuna da damar ku sake su ta hanyar da shari'a ta so tare da kyautatawa ba tare da cin mutunci ba ko abin da ke kama da haka wala tumsikuhunna diraran li ta'tab kada ku ci za ku rike su diraran da nufin ku cutar da su li ta'tadu dan kawai ku wuce iyakar Allah hakan bai kamata saboda akwai mazajen da suke yin haka kuma da mutanen jahiliya ma suka yi haka sai ya saki matar shi idan ya saki ta sai ya bari sai ta yi jini daya biyu tana shirin shiga na uku gab da ta kammala idda sai ce ya dawo da ita idan kuma ya dawo da ita ba wai dan yayi zaman aure kyakkyawa tsakanin shi da ita a dan ya ƙara muzanta mata ya gallaza mata shi bai rabu da ita ba rabuwa ta gaba daya bale ta je ta auri wani ko sannan kuma bai kyautata kyakkyawa alaka tsakankanin shi da ita ba ina fata mun gane shi yasa hakan bai dace ba shi yasa Allah ya ce in kun ga dama a wannan lokacin kuna son ku dawo da su to ku zauna da su bi ma'ruf in ku baka bukatar ta sakatta bi ma'ruf har yanzu kada ka ce zaka rike ta diraran da nufin ka cutar da ita da nufin ka kuntata mata da nufin ka tsawaita mata kwanakanta na idda lita ta du kawai dan ku ce iyakar Allah hakan bai dace wa man yaf'al dhalika duk wanda yayi haka bi ma'ana ya sake ta ya dawo da ita da nufin ya cutar da ita faqad zalama nafsa haqiqan ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku riki ayoyin Allah a matsayin abin yi mai izgini da ba'a wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah madaukakin sarki da yayi a gare ku wama anzala alaikum minal kitab da abinda kuma ya sabkar gare ku na daga littafi mai tsarki shine alqur'ani mai girma wal hikmata ko wal hikmati da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya'idhukum bi Allah madaukakin sarki yana jan hannun kanku yana muku nasiha da wa'azi bihi da alqur'ani mai girma dan ku kiyaye dokokin sa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani cewa lalle Allah madaukakin sarki game da dukkan komai masani ne babu abin da ke boyuwa karkashin ilimin Allah madaukakin sarki Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau ana Abi Huraira daga Abi Huraira ta kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mutunta Allah su tabbata a gare shi yace salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikah wa at-talaq wa ar-raj'a Annabi ce abu uku gaskensu da gaske ne wasa ma da gaske ne abu guda uku gaskensu gaske ne wasansu ma gaske ne aure da saki da maido da mace babu wasa a ciki ina fata mun gane babu wasa game da sha'anin aure idan waliyin mace yace da kaina aura maka iyata kace ka karba to babu zancen wasa armiya da abin da ya rage kawai a kawo sadaki shedu su sheda a je a kai mata gidan mijinta babu wasa cikin sha'anin aure ina fatan mun gane haka saki cikin wasa da ba kace na sake ki ana raha ana dariya babu wasa ta saku ta tafi shikenan in kai biyu dama to yanzu shikenan ka rabu da ita ba kai ba dawo da ita koda da wasa ka fada haka wurin dawo da mace babu wasa idan kace na dawo da ita ta dawo ina fata mun gane babu kace a wasa ne nake wallahi ba a ce dai kawai ta dawo babu wasa game da wannan lamari shi yasa aka rawaito daga Ali dan Abi Talib da kuma Abdullahi dan Mas'ud suka ce abu uku babu wasa a cikin su ina fata mun gane babu wasa a cikin su mai wasa a cikin su da gaske yake aure da saki da ƴan tabawa babu wasa a cikin su ina fata mun gane sai Allah ya ce
wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhun فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ والله يعلم وأنتم لا تعلمون
الله يقول وإذا طلقتم النساء إذا كك سكيمات ينكو فبلغنا أجلهن سككمل إدس كاغا فبلغنا أجلهن وانتن فركم مأنسا سككس سكاري إدس أما بس كمل ميكنون هكا سياكم واتن آية تقبات عند أنشي أنكم قد أمازاك داولس amma siyakin wannan aya fa balagana ajalahunna bima'ana sun riga sun kammala idda ta kare ina fatan mun gane shi ma siyakin aya nuna cewa anan abinda ake nufi idda ta kare fa idza talaqatumun nisa idan kuka saki mata yanku fa balagana ajalahunna suka kammala iddasu lokacin kammala iddasu yake suka kare fala ta'buluhunna an yankihna azwajuhunna kar ku ce za ku hana su su auru wasu mazajen idan suka zo neman auren su ina fata mun gane wasu malaman suka ce magana ana wajjahata ne ana fuskantar da ita ne zuwa ga mijinta da ya sake ta wataƙila wani mai hali ne ko wani dan gidan sarauta ne ko dan gidan masu fada a shi ne sai ya saki matar shi bai riga ya dawo da ita ba har ta kammala idda ta kammala idda sai wasu suka zo su aure ta shi kuma sai yake kokarin ya hana a aure ta ganin cewa yana da iko ganin cewa suna da zartarwa ganin cewa shi dan gidan sarauta ne da makamantansu sai Allah ya ce fala ta'duluhunna kada ku ce za ku hana su su auri mazajen da suka fito don su aure su so a wannan lokacin tana da haƙƙin duk wanda ya nemi aurenta ta aure shi so da tare ga taimi ta kammala idda lokacin da kake da damar ka maido da matarka shine wani lokaci tana cikin idda ba ta riga ta kammala ba matar da aka saka ba ta kammala idda ba har yau tana nan matsayin mata aure shi yasa bai halatta ba ka kore ta daga cikin gidanka bai halatta ba ita mata ce za ta tattare ta bar gidanka sai ta tsaya nan a cikin gidanka sai ta kammala idda saboda matarka ce ta aure wani bai halatta ba yaji zai tambaye ta aure idan ka mutu a wannan lokacin za ta gade ka idan ka mutu a wannan lokacin za ta yi ta kaba ta mutu wa kada kai kenan a matsayin mata aure take amma idan ta riga ta kammala iddarta to yanzu kai baka da ƴancin ka hana ta aure idan wani ya fito neman aurenta kai din ma baka da damar ka dawo da ita sai dai ka zan ɗaya daga cikin masu neman aurenta in ta yarda aure ka ta hanyar sabanta kawo sadaki sabo da kuma jaddada sake sabanta aure ina fata mun gane shine Allah ya ce kada ku ce za ku hana su idan suka samu mazajen da za su aure su wasu malaman suka ce zancen ana fuskantar da shine zuwa ga iyayen yarinya mijinta ya sake ta bai dawo da ita ba har ta kammala idda yanzu kuma sai so ya dawo da ita ta hanyar kawo sadaki da sabanta aure tsakankaninsu to ku iyayen yariya fala ta'duluhunna kada ku ce za ku hana su su auri mazajen su bayan sun rige sun gyara tsakankaninsu an yanki hina azwajuhunna ku ce za ku hana su su auri mazajen su idza taradu bainahum bil ma'ruf idan ya kasance an samu yarda tsakankaninsu bil ma'ruf kamar yadda shari'a ta kore sun kyautata zaman su sun gyara alaƙar su za su daidaita wa san ittifaqi tsakankaninsu to karka ce zaka hana ta ta kuma zuwa ga mijinta na farko zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan da shine ake muku wa'azi ana jan hankalinku ga duk wanda ya imani da Allah madaukakin sarki da rana ta karshe zalikum azka lakum athar yin hakan ku ba su dama komawa gidajen su ku ba su dama yin aure bayan sun kammala idda ga wanda suka nemi auren su azka lakum shine mafi tsafta a gare ku wa atharukum shine mafi tsarki a gare ku wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah madaukakin sarki shine masani ku kuma baka riga kuka san abin da zai amfane ku ba baka riga kuka san abin da za ku mori da shi ba idan kuka je gobe alkiyama akhraj al-imam al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sa amma aqil ibn yasar daga ma'qil ibn yasar an al-hasan daga hasan anna ukhta ma'qil ibn yasar lalle yar uwan ma'aqil ibn yasar tallaqaha zawjuha mijinta ya sake ta fataraka hatta qadat iddatuha ya kyade ta bai dawo da ita ba har sai da ta gama iddarta gaba daya fa khatabaha a wannan lokacin kuma sai nemi ya aure ta dawo da ita a sake sabon aure tsakankanin su fa aba maqilun fa nazala sai maqil dan uwan matar sai ya ki ta koma ga mijinta na farko tunda ya barta har ta kammala idda yanzu da ya dawo sai ya ki ya ba ta dama ta aure shi ana sai Allah ya saukar da wannan aya fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun Abdullahi dan Abbas yace kana ar-rajulu yutalliqu imra'atahu fatabina minhu mutun ne zai sakin matarsa har lokacin da za ta rabu da shi ta karman su ya kare ta hanyar kammala iddarta wa yanqadi ajaluha ajalinta na idda ya kare yuridu an yuraji'aha wa yarda bi zalika a wannan lokaci wa tarda bi zalika sai yazo yana sanya maido da ita su sake saba sabanta aure tsakankanin su wa tarda bi zalika ita ma ta amince da hakan fa ya aba ahduha sai ɗan uwanta su kiya su ce a'a ba za ta koma ba qala Allahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf kada ku ci za ku hana matayen su koma zuwa ga mazajensu idan ya kasance akwai yarda tsakankanin su kar ku ci za ku hana bai halatta ba ina fata mun gane bai dace ba sam iyayen diya su hana diya komawa zuwa ga mijinta na farko idan ya nemi auren ta karo na biyu bayan ta kammala hidda bai kamata haka shi ma miji danganin cewa yana da fawa yana da karfi yana da fada a shi dan gidan manya ne bai dace ba ya hana wasu samari su auri matar da ya saka idan ta kammala idda bai dawo da ita sai ba ta lahiya ta armu wanda take so daga cikin mazajen da suka fito neman aurenta sai Allah ya ce
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف
نعم
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والوالدات إيهي ماتا يرضعن أولادهن سنا شاير دا آئن سني حولين كاملين شيكرو قدابي وشككو وسبع لمن سكتي أمس إن واجبتي كوبا أمس إن واجبتي با. إمام مالك رحمه الله تعالى wajibi ne mace ta shayar da danta bi mana ko da an sake ta kenan jumhurun malamai suka ce a'a ba wajibi bane akan ta ta shayar da danta idan halin rabuwa ya kasance tsakankanin miji da mata in ta ga dama ne za ta shayar da shi duk da ita ce mafi haƙin ta shayar da shi ina fata mun gane idan aka samu matsala tsakankanin shi da ita tace ba za ta shayar ba babu laifi shi ya nemi wata matar ta daban ta shayar da ɗan shi ina fata an gane to amma nan ayat tana so ta nuna mana abinda ake so game da shayar da yaro shekaru guda biyu cikakku kenan mata za su ci gaba da shayar da ƴaƴansu haulaini kamilain shekaru guda biyu cikakkun shekaru liman arada an yutimma rida'a amma ga wanda yake so ya cika shi adadi da rata na kwanakan shayarwa wanda ya ga dama in ka ga dama bai kai shekara biyu ba ka yaye shi babu laifi in ka ce sai ka kai shekara biyu ka yaye shi babu laifi wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf abinda ke wajibi akan wanda aka aifa ma dan ma'aifin dan kenan rizquhunna ya ciyar da su ba su ci ba su sha wa kiswatuhunna da kuma tufatar da su ta hanyar yi musu kaya da dinki uwar da yaron gaba daya bil ma'ruf gulgudan abinda shari'a ta tsara ka a ce za a kunta ta masa bayan ya sake ta a ce sai ya dinka kaya iri haka kaza ko kuma a ce wurin ciyar wakin sai ya iya ciyar da su abin da yafi karfin samun sa hakan bai dace ba shi yasa ka ce bil ma'ruf gulgudan abinda shari'a ta tsara abinda bai zai sa shi mushin ya cutu ba la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a tarsasa rai ta yi abinda bata iya ba sai abinda take da halin yi la tudarra walidatun bi waladiha kada ita ma'aifiya ta ce za ta cutar da ɗanta ta wace hanya ta hanyar ta baiwa uban ɗan yana jariri ta ki shayar da shi don ta bakanta ma mijinta bayan sarrafa ko wala mauludin lahu bi walade haka wanda aka aifa ma ɗan bi ma'ana mijin kar ya yi ƙoƙarin cutar da ɗansa jariri ta hanyar karɓe ma'uwarsa shi don ya bakanta mata ita ya kamata ya bar ma ta shayar da shi ita ta fi cancanta shayar da shi saboda na matan duniya ina fatan mun gane kar ku yi abin da zai sa ku cutar da ɗanku gaba ɗaya ɓangaren uwar kar ta yi haka kai ma ma'aifin kar ka yi haka ku yi ƙoƙari ku haɗa kanku ta yadda za ta shayar maka da ɗanka cikin kwanciyar hankali da nutsuwa wa alal warith mithlu dhalik haka akan magadi kwatankwacin haka imana akan wanda zai iya gadon wannan jaririn yauni ya hau kansa irin yaunin mahaifinsa lokacin da mahaifinsa ya rasu ko kasancewa ga mahaifin amma baya da halin abinda zai bayar na a shayar da wannan jaririn to wannan lokaci duk wani wanda zai iya gadon wannan yaron idan ya mutu zai iya bada wannan abinda uban zai badawa idan baban ya rasu ko kuma uban baya da halin badawa shine wa alal warith mithlu dhalik wasu malaman ma suka ce akan yaron karan kansa idan ya kasance babansa ya mutu ya bar masa dukiya sai ya dauki kwatankwacin abinda za a iya shayar da shi daga cikin dukiyar shi a shayar da shi wa alal warith mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradu minhuma wa tashawur fala junaha alaihima idan su biyu suka so su yayi dan shine fisalan sadakatar da shi daga barin shin nono an taradun minhuma bisa ga yarda tsakankanin su su biyin wa tashawurin da mai da zance da yin shawara tsakankanin su fala junaha alaihima to wannan lokacin ba su da laifi su yanke shi daga barin shan nono tun kafin ya kammala wannan shekara guda fa in aradtum an tastardiu auladakum idan ku mazajen kuka so ku nemi mai shayarwa wata ta daban wadda ba ma'aifiyar yaron ba fala junaha alaikum ba ku da laifi akan yin haka ina fatan mun gane idan uwar ta ki shayar da shi bayan kun rabu kun samu matsala tace ba za ta shayar da jaririn ka ta kiya aka nemi a sasanta da ita ta kiya ko aka ce ga abin da za a bata gwalgwadon irin wannan yaron da kimar da ake shayar da shi tace ba ta yarda ba ta kiya wannan lokacin babu laifi kai ka nemi wasu matan na daban don su shayar da ɗanka ina fatan mun gane shine an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum babu laifi a wannan lokacin idza sallamtum ma atitum bil ma'ruf idan har kuka bada abinda aka nema na ku bada dan a shayar da wannan yaron bil ma'ruf gurgurdan abinda shari'a ta tsara dan da ayi samun matsala tsakanin uba da mahaifiya da ce ba za ta shayar da shi ba sai an bata kaza ta sa wasu kuɗin da shi mijin ba zai iya bayar da wannan kuɗin ba sai zuwa san matsala shi yasa Allah a nuru yace fa anta asartum fasaturdi'u lahu ukhra idan abin ya gagara tsakankanin ka da ita ba samu dacewa ba ta hanyar abin da za a bada wata karba ta yarda to sai wata mace ta daban ta shayar da shi kenan idan kuka bada abin da za a shayar da shi kuka amshe shi daga wurin iyayensa bayan su sun kiya to babu laifi wattaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wa alamu anna Allah bima ta'malun basir ku sani cewa lalle Allah madaukakin sarki ga mai abinda kuke aikatawa basirun mai gani ne duk ya san abinda kuke aikatawa zai muku sakayya akan wannan aikin da kuke aikatawa nan za mu dakatawa abin da faɗa daidai Allah ya samu ladan shi kuskure kuma lafiya wa assalamu alaikum wa rahmatullah.